This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan uwaye gari lafiya. Suna na Sarafil Hashin Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 4 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanan labarai.
Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce ba gudu ba za da baya a tsayawar shi takara a zaben 5 ga watan Nuwamba da ke tafiya a Amurka. Isra'ila ta sake kai hare-hare a kudanci da tsakiyar zirin Gaza. Amurka za ta kara ba da tallafin makamai zuwa Ukraine.
To kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kimanin mutane shirin ne suka mutu a wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon rikicin da ya barke tsakanin makiyaya da manoma a wasu ƙauyuka na jihar Jigawa.
Ba dauki wani mataki ba suna ganin alamun cewar wannan fulanin suna shigowa da kadan-kadan suka shigo musu gonakin su kuma suka ce ba za su gani ba suka dinga harba-harbin suna harba su kiya su kuma suna neman kariya.
Haka kuma za a ji cewa yayin da cece-kuce ya barke tsakanin manoma a jihar Niger. Kan cewa gwamnati ta kwace musu gonaki don gudanar da wani shirinta. Gwamnan jihar na cewa ba haka lamarin yake ba.
Farko ba wanda aka makarfa-karfa aka ba filin shi. Kuma wannan abin da ke ciki gwamnati tana da filaye nata da ba iyaka muna kiran shi government reserve.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton da muke dauke da su. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda a yau zai duba illolin miyagun kwayoyi ga iyalai musamman mata a wannan zamani. Wanda Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Laraba nan ne shugaba Joe Biden ya yi kimmimi da shan alwashin tsayawa takara a zaben da ke tafi inda ya yi fatali da daya madidin da ake na cewa rashin katabutsin shi a muhawarar da aka yi za ta shafi takarar shi inda ake kiran da ya jaye daga tsayawa takara a zaben 5 ga watan Nuwamba da ke tafi. Biden ya shaida wa ma'aikatan shi ta bakin wani jami'i a yakin neman zaben shi cewa ba gudu ba ja da baya a tsayawar shi takara. Ya ce shi ne shugaban jam'iyyar Democrat don haka ba wanda zai janye shi gefe. Biden da mataimakin shugaban kasa Kamala Harris sun yi wata bayyana ta bazata a yayin wani kira na kwamitin kasa na jam'iyyar Democrat inda suka yi amfani da lokacin wanjayin barje gumunsu kan batutuwa da suka shafi zaben na shekarar 2024. Biden ya ce kar a ji da wai shi zai miki wato zai miki da karfin shi bayan kayan da ake ganin ya sha a muhawarar da aka yi a makon jiya tsakanin shi da tsohon shugaban kasar Donald Trump. A jiya Laraba da karin Isra'ila suka kai hare-hare a yankunan tsakiya da kudancin zirin Gaza a yayin da dubban Falastinawa ke gararambar neman sabon wurin da za su tsugunna bayan da Isra'ilin ta fitar da gargadin ficewa daga yankunan a kwanan nan. Dakarun na Isra'ila sun ce sun kaikaci mayakan Hamas ne da kai hare-hare ta sama a birnin Rafah da ke kudanci. Wani harin da Isra'ilin ta kai ta sama ya kashe mutane uku da ke cikin wata mota cewar jami'ai a yankin. An kuma kai wasu hare-haren ta ƙasa a arewacin Gaza a Shujayya da ke yankin gabashin birnin Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa game da umarnin da Isra'ilin ta fitar na ficewa daga mafi yawan sassan Khan Yunis da Rafah da ya hada kusan kashi 1/3 na zirin Gaza ya kuma shafa farar hula har 250,000. A wani labarin makamancin wannan Isra'ila na nazari akan wasu shawarwari da Hamas ta aike ma masu shiga tsakani na Qatar a jiya Laraba inda Isra'ila ta tabbatar da cewa tana nan tana tantance martanin na Hamas game da batun yarjejeniyar zaman lafiya da zai hada da sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta. Masu shiga tsakanin kan batun sakin waɗanda aka yi garkuwa da su din sun mika martanin na Hamas ga tawaggar masu shiga tsakanin. Isra'ila ta ce tana nazarin martanin za ta kuma sanar da matsayarta a gare su, cewar wata sanarwa da aka fitar daga ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu a madadin hukumar leken asirin kasar ta Mossad. Masu shiga tsakanin da suka hada da Qatar, Masar da Amurka sun shafa watanni suna aiki domin ganin an cimma yarjejeniyar da za ta kai ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen yakin. Daga cikin kudirin da Hamas din ta gabatar na ranar Laraba, akwai yarjejeniya mai mataki uku da shugaban Amurka Joe Biden ya baje a tebur tun da farko. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To ina an jima kadan a wadar sake dawo da labarai. Kafin nan kimanin mutane shirin ne suka mutu, wasu kuma da dama suka jikkata sakamakon rikicin da ya barke tsakanin makiya da manoma a wasu kauyuka na kananan hukumomin dutse da birnin Kudu a jihar Jigawa. Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun a makon jiya ne takaddama ta kaure tsakanin bangarorin biyu a yankin dajin baranda na karamar hukumar dutse fadar gwamnatin Jigawa. Al'amarin da ya sanadiyar mutuwar mutane a kalla uku gabanin jami'an tsaro suka yi dauki yankin. Duk da cewa gwamnati ta dauki matakai ta hanyar jan hankalin bangarorin biyu, tare ma da kafa wani kwamiti na musamman wanda ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki da nufin warware matsalar, amma kwatsam sai talata aka sake samun karan batta tsakanin makiyaya da manoma a kauyukan Safa da Gauraki na yankin karamar hukumar Birnin Kudu dake makwataka da karamar hukumar ta Dutse, inda aka jikkata mutane da dama, kuma wasu mutane uku suka riga mu gidan gaskiya. Malam Musa Al-Hassan ya baza guda ne cikin mazauna lardin da lamarin ya faru, yayi min karin bayani.
Wanda Fulani suka shigo cikin gonakin mutanen gari, cikin mutanen gari suka ce za su kai na alamu. Tun da yanda ambulance aka ni ya fara cewa wajen. Zan ma sun kai report wajen yan sanda. Su mutanen kauyen. Mutanen Safa kenan. Sun kai report wajen su ba a dauki wani mataki ba, suna ganin alamun cewa wannan Fulani suna shigowa da kadan kadan. Suka shigo musu gonaki, su kuma suka ce ba za su gani ba, suka dinga harba-harbin suna harbin su kiyaya, su kuma suna neman kariya. Kauyuka ne dama ga su nan wajen kauye tara ne. To da mutane suka fito wajen garuruwa uku, mutum su kuma Fulani da suka ga cewar abin gashi ne ya tasa musu, shi ne suka gudu. To a cikin su ma Allah ya kawo ajalin mutum.
Cin da gajiyan ne dai jami'an tsaro suka ci gaba da sintiri a yankin domin tabbatar da doka da oda. A cewar kakakin rundunar yan sanda ta jihar Jigawa DSP Shisu Lawan Adam.
To bacin mun samu labarin nan da nan shi area commander na Birnin Kudu ya haɗu da sauran jami'an tsaro inda suka garzaya wannan kauyuka domin a ji a ga me yake faruwa. Aka yi nasara aka kwantar da tarzomar har kuma su waɗannan suka samu suka gudu. Sai dai an yi nasarar samu wasu daga cikin shanunsu guda 15 da suka bari, sannan kuma an kama makiyaya guda 5 wanda su dan asalin garin ne. Jami'an bacin an kwantar da tarzomar sai kuma aka fara kai wasu wanda za su ringa sintiri a wannan kauyuka domin a samu kwanciyar hankali.
Shugaban kungiyar Miyar ta Allah ta makiyaya ta kasar reshen jihar Jigawa Alhaji Adamu Abdullahi Babura ya ki cewa uffan game da wannan al'amari, amma majalisar masarautar Dutse ta ja hankalin bangarorin biyu su kai zuciya nesa kuma su ci gaba da mutunta juna.
Zaman lafiya ya fi komai a duniya daɗi. Muna kawar da muke faɗa muku, muke muku gargaɗi cewa muna roƙonku don Allah da Annabi kar mu ƙara jin rigima irin wannan wannan. Idan kai manomi ne ko nema ta'adi akwai shugaba a garin, sai ka je ka gaya mishi, ka nemo shi da kaka. Idan kuma kai mai kiwo ne aka tare gurin kiwonku, kuma akwai hukuma kusa da ku, akwai mai gari, akwai kowa, sai a gaya masa buhun da muke bugawa ne ya zuwa rufe wurin. Sai a ɗau mataki, ɗaukar doka a hannu.
Alhaji Basiru Sanusi kenan Galadiman Dutse kuma babban dan majalisar sarki. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawata da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka ta shirya tsab domin aika karin makamai ga Ukraine. domin tsaron sararin samaniyar kasar da ya jigata tare da karin makamai masu linzami da ke cin dogon zango domin agazawa wajen takawa dakarun rasha birki. A ranar Laraba, Pentagon ta bayyana a hukumanci wani tsarin tallafin tsaro mai mataki biyu ga Ukraine da aka kiyasta ya kai na sama da dala biliyan biyu da miliyan dubu ɗari uku. Tallafin na farko ya hada da makamai masu linzami, roka-roka da makaman artillery daga rumbun makaman Amurka da aka kimanta sun kai har na dala miliyan ɗari da hamsin. Sauran mahimman makaman sun hada da makamai masu linzami kira Hawk domin kare sararin samaniyar Ukraine da alburusai manyan makaman artillery masu dimbin hanyoyin sarrafawa da ake kira HIMARS. A watan jiya ne kotunan Rasha suka miƙa sammacin kama wasu 'yan jarida uku da ke gudun hijira a wajen ƙasar a wani yunkuri da masu sharhi suka ce an tsara shi ne domin cin mutuncin masu caccakarta da suka tsallake iyaka ƙasar suka fice. A ranar 17 ga watan Yuni, wata kotu a Moscow ta bayar da umarnin kama Ekaterina da Roman Anin bisa zargin yada abin da fadar Kremlin ta fassara a matsayin yada labarin kanzan kurege akan sojojin Rasha. A wata shari'a ta daban a ranar 27 ga watan Yunin, wata kotu ta bayar da umarnin kama Farida Kurbanglian bisa zargi-zargin tabbatar da ayyukan ta'addanci da yada abin da Moscow ta bayyana a matsayin yada labaran ƙarya akan dakarun na Rasha. Kurbanglian ta yi aiki a matsayin mai dauko labarai a wato a kafar yada labaran kasar, tana kuma da wani dandali da take hira da 'yan siyasar Ukraine da na Rasha a kafar YouTube kamar yadda rahotanni suka bayyana.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jihar Neja da ke arewacin Najeriya ana ci gaba da cece-kuce game da wani babban aikin gona da gwamnatin jihar ta dauko, inda take amfani da gonaki na wasu mutane domin noma da kiwo. Wasu daga cikin mutanen da aka karɓi gonakin nasu suna ƙorafin cewa gwamnati ta kwace filayen nasu da ƙarfi ba tare da diyya ba. Sai dai a wata hira da muryar Amurka, gwamnan jihar Muhammad Umar Bago ya ce ko kaɗan ba ƙarfa-ƙarfa suke yi wa mutanen ba.
Ko ba wanda aka ma ƙarfa-ƙarfa aka ba filin shi, kuma wannan abin da ke ciki gwamnati tana da filaye nata da ba iyaka, muna kiran shi government reserve. Reserve din nan kuma gwamnati na da shi ne yana kundin tsarin kasar Najeriya. Wayansu na gwamnatin tarayya ne, wasu gwamnatin jiha ne. Kuma wayannan reserve din akwai forest reserve a cikin su, akwai kuma grazing reserve a cikin su. To noman da muke so mu yi ba wai noma kadai na hatsi ba, akwai noman dabba, akwai noman kifi. To akwai noman itatuwa ma. To a wayannan wuraren muka duba cewa bari mu fara yi su gani. Bayan haka kuma muna nan muna magana da masarautu gabaki daya sun ba mu haɗin kai filaye da yake na masarauta ne na kuma mutanen da suke so a yi noma da su ne, wanda da digin da za a shekara so ɗaya zai yi noma, in kuma ya yi noman ma kila a cikin yana da hekta kamar ce guda 100 da ke zai noma hekta guda 2. To wannan tsarin da muka kawo za a samu a noma wannan hektan gabaki daya guda 100 din, sannan kuma duk abu dadin da yake so shi amfani da shi za a bari amfani da shi, fili nashi ne ba karba ba hannun shi, noma ne ko aiki a ciki. So da ko an noma mashi ko ba noma mashi ba, shekara zai kare ba abin da zai noma a ciki.
To mai girma gwamna, ko wane matsayi kake so jihar Neja ta kasance a matsayin akan gaba akan harkar noma a Najeriya?
Ba wai a Najeriya kadai ba, Afirka gabaki daya, saboda jihar Neja tana da hekta miliyan 83 da ɗan dugo kadan. Kuma wannan hektan da take da shi, noman da ake nomawa Afirka gabaki daya, South Africa don suna da ban tsammana an noma a dunkule hekta miliyan 10 ba duk Afirka. Bayan haka kuma yanzu muna nan muna kokarin gyara hekta guda miliyan 1 duk Najeriya, kuma duka girman Najeriya a hada duka inda ake noma ba hekta miliyan 1. To saboda haka ko a masara ne kawai muka yi hekta miliyan 1 yanzu, cewa duk noman da ake a Najeriya na masara mun riga mun kasata. bayan haka mun tabbatar da cewa za a iya noma su uku a shekara a jihar Neja, saboda muna da manya-manyan rafi da suke bada ruwan lantarki kamar dam da muke da shi na guda hudu. Muna da Kayinji, muna da Jaba, muna da Shiroro, yanzu gashi muna da Zungeru, muna da River Niger na bi cikin Niger, muna da River Kaduna na bi cikin Niger. Wayannan manya-manyan ruwa, muna da Gurara Waterfalls, Gurara kuma take ba har Abuja ruwan sha. To haka arziki na ruwa yana da yawa a cikin jihar Neja, arziki na fili yana nawa a cikin Neja. To saboda haka na tabbatar da idan Allah, inda muka dauko wannan abun, in Allah ya yarda, zamu ci da Nigeria kuma zamu ci da Afirka gabaki daya.
Gwamnan jihar Neja kenan Muhammad Umar Bago a tattaunawarsa da abokin aikin Papes Baballe. To shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilo hazu 30 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga ka da lokacin da ake so, za a iya shafin mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu anan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na duka
ka dauko abubuwan duk dai tushen dai rashin ilimi ne.
Duk wannan maganar da muke akan tarbiyya ne, tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma ƴaƴan. Mun dai shigo wani yanayi ne na zamani.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya karbi bakuntin Dr. Zara Yusuf, shugabar wata kungiya dake kula da mata da kananan yara a Damatar jihar Yobe, da Hajiya Aisha Muhammad Yaka, sai shugabar kungiyar mata mai tarbiyyar Tawwa a jihar Kano, sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai, domin nazarin batun karuwar shan miyagun kwayoyi a arewacin Najeriya da ake samu tsakanin mata, har da matan aure da zaurawa. Magidanci Abdullahi ya fara bayani kan inda aka baro shirin a tattaunawar da wakilin mu Madina Dauda ta jagoranta lokaci ya kwace mana, inda kuma zamu tashi kenan yau.
Duk in ka dauko abubuwan duk dai tushen dai rashin ilimi ne. Ko da yake wasu ce ai ga masu ilimin nan suna sha, wasu ma ƴan matan jami'a ne suke sha, wasu ma ai maganan shi ilimi ba wai kawai ka je wajen malami ya koya maka rubutu da karatu ba, shine ilimi.
Kana nufin zaman duniya ma ta kewaye
ilimi duka da na zaman. Akwai ilimin da ko a kasuwa ko mun kudin ka ba za ka iya sayan sa ba. Akwai ilimin da ko a wace jami'a ba ko na al'aira ba za ta iya samar da shi ba. Dalili kuwa shine akwai ilimin da zama ka koya daga makwabcinka, akwai ilimin da zaka koya daga mijinka, mijinki zaki iya koya daga mijinki, akwai ilimin da zaki iya koya daga kawayenki tun kina yarinya. Saboda haka ni ina ganin cewa tushen matsalar nan namu, matsalar ita ce ba wai kila baya faruwa a Kuduban. Ki yi tunawa cewa addininmu wani ma fa ya dauka kawai da Allah yake fadin cewa ya haramta shan giya, misali ita giya kawai ita ce haramun din kawai. Zaka sha kwayanka ba giya bace, zaka je ka sha totolin dinka ba giya bace. Irin wannan tunanin kaga jahilci ne, komai ilimin mutum. Saboda haka nake cewa rashin ilimin nan kada duka yi fadan kadanya. Ko irin ilimi yana da muhimmanci. Shi ilimi ana ma iya koyan shi ko ba a wajen wanda ba musulmi ba, kuma ya maka amfani in kai amfani da shi. Kin take ne ilimi ba kar mu wasa da shi. Tun farko duk kasar ku bantu al'umman da ta yi wasa da ilimi, musulmin nan na ƴa mace ko namiji suna ba cikin hadari.
Hajiya Aisha, barin dawo gare ki. Kin ji bayanan da Alhaji Abdullahi ya faɗi cewa rashin ilimi yana sa mata su shiga wannan hali, ke kin yadda da wannan bayanin?
Shi ma dai zai iya zama yana cikin sanadi, amma ni ko ina kallon shi a matsayin an bar tarbiyya. Tarbiyya ce aka bari tunda
tun baya
duk wannan maganar da muke akan tarbiyya ne, tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma ƴaƴan. Ta ina za a fara? Tun daga farkon aure su kansu mazajen, wataƙila ka je ka auri matar da bata dace ba, ko kuma ke baki nasara kin auri mijin da ya dace ba, ko kuma wani sa'in sai kiga cewa su an barwa mata wahalallun yaran, sai kiga tarbiyyar ma mace ta kasa iyawa, sai tarbiyyar ta zo kamar ta fi
mata yawa,
sai fi karfinta. Because ƴaƴa ne fa yanzu ake gansu ƴan mata sai ki tuba miki ta ina suka bullo ina iyayensu daga sama suka fado ba su da mafadi a dangi ba su da mafadi a gida in babanki ya mutu babu wani wan baba ba kanin baba ba wanda zai saki a hanya daidai sai dai ko a baki ko ki ta tafiya muna da aiki sosai saboda wallahi ranar kiyama mu su kansu uncles da su waye waye da ya shafi dangi wallahi zai san ansa tunda kamar amana aka ba musu yaran nan ki rasa ta ina ma suka samu wannan tarbiyyar na shaye shaye
to amma ai wasu suna cewa mace ba ta iya rike bakin ciki a zuciyarta ya kila yana iya sa ma zuciyar ta fashe hatta rasa ranta wasu sun riga sun gaya mata cewa in ta sha waɗannan kwayoyin mai yiwa zai ba ta sauki ba kiya ganin dalilin kenan
to ni dai musulma ce kuma ni na san a tarbiyyar da na tashi da musulunci ba abin da yafi karfin ubangiji ba wanda bakin ciki da zai dame ki da zaki ga ubangijinki ba ya miki maganin sa saboda haka ni ban yadda da wannan shaye shayen wani shi zai cire wa mace wani bakin ciki ba wani tashin hankali mun dai shigo wani yanayi ne na zamani ne ya mai da wannan abun ba ka dawa ya san wani shaye shaye ni wallahi ina shan zan yi tari a bani su ganale in sha ni ban taba sanin wai wannan ma in ka shashi da yawa zai kai ka wani yanayi ka sha irin cough syrups din da aka suka mai da shi ya zama abuse tunda ba yanzu ba a bayarwa ma asibiti in kika je ma sai a hana ki
yanayi
to saboda mutane sun mai da shi ya zama mana masifa hajiya in na tashi baki wani labari da kwanan nan ina jin babu sati uku ba na zo ne coming across wannan wallahi yarinya ce yar shaye shaye ni dan ana fada ma irin wanda ake kawo ban taba ganin wacce tantiriya bace irinta saboda kwata-kwata rayuwarta a shaye-shaye take bata ma san inda take ba bata san inda take ba duk abubuwan da take wallahi bata san me take yi ba ina ga sai da ta kwana biyu ta dawo hankalinta sannan ta fahimci ma me take yi tana zuwa da ta gani sai ta rungume ni tace ni ma ina so in zama ke ina da na sanin rayuwar da na shiga sai na ce mata me ya faru sai
ta har tana ma nadama
tana nadama saboda na zaunar da ita nayi magana na awanni sai da yawu na ya bushe saboda in samu in jawo hankalinta amma a ƙarshe da take mun bayani abin zai baki ciwo zai baki takaici kamar sanda na fara shimfiɗa nace iyaye su suke saka ƴaƴa wani sa'an su shiga wannan yanayi saboda a lokacin kamar mahaifiyar ma ita ba ta gudunmawa saboda tana siyarwa kuma duk yayin da yarinyar ta tafi ta bar gida ma bata san inda take ba da ta samu ma aka samu ta misali ta dawo gida idan yarinyar ta shiga wani yanayi ne sai miki zaki ci kaza in a so miki kaza kin gane a mika irin abubuwan da ita kuma yarinyar sai take ce mun yaya za a yi mahaifiyarta ta dinga bata ita tace ta zama cewa ita ta bata gudunmawa na wannan yanayin da take ciki saboda haka ita yanzu ba za ma ta iya zama gida ɗaya da ita ba saboda zancen ma ba daɗi har samari kin gane kamar suna sharing so kin ga tarbiyya ina take
babu
ina tarbiyyar take mu iyaye mata mun saki tarbiyya mun bai ƴaƴanmu kaman ko dabba ma yanzu sun san wannan ta wannan mu ƴaƴan namu ma sun fi ƙarfin mu suna gidajen mazajen nasu ba wani ma bi muke yi mu ga wani hali suke ciki ba idan kin zo ke da burinki yake ta aure mai kuɗi shikenan in ta aure mai kuɗi tana zaune lafiya kalo ba wani wannan baki san halin da take ciki ba ko wani mai kuɗi bane mai kwanciya hankali
ba a bibiya a ga yaya zaman
take wasu take ba a bibiya kawai in an baki kina cikin gidanki na da kyau kina da kwanciya hankali shikenan kawai komai daidai ba duka bane iyaye da in ƴa mata zo ta ce ga matsalar zuciya ciki ma za ta iya taimakon ki wata ba kora ki za ta yi je ki dai gidan koda ba daɗi gidan kina samun zaman lafiya ni ina sha'awa ina nuna mutane gidanki ni kake kawo ni dan Allah je ki yi hakuri ki zauna a yanda kike misali so san abun duniya da kwaɗayi
yana daga cikin
abubuwan da suke taɓata tarbiyya
Dr. Zara Badon zo gare ki kin ji dai bayanan Hajiya Aisha da Abdullahi Kwarbai akwai waɗanda ke cewa zamantakewan aure yana sa mace ta fita daga hayyacinta ta shiga yin waɗannan abubuwan me kike ganin yake kawo sabanin da har mace za ta koma ga kwayoyi maimakon hulɗa da mijinta
to kin san dai shi al'amarin aure in dai har aka ce mutane biyu sun zo sun zauna batun a ce ba za a samu sabani ba dan ba zai yi ba amma yaya za a yi managing sabanin ta yaya za a samu zaman lafiya koda a ce ana fadin ne zaman to fadan ba shine abin da aka sa a gaba ba. To ni ina kaman a matsayina na mace ina ga ba wai rashin fada a gidan aure shine abu mai muhimmanci ba, a'a mace kanta je ta zauna a gidan a gidan
aure
samu abin yi, idan ba sana'a ba, idan ba aiki ba, idan ba ya zamanto dai katta zauna kawai ta nade hannu sai yanda aka yi, sai yanda aka kawo mata, sai yanda aka bata, to duk lokacin da aka samu sabanin abin da ita take tsammani a wajen mai gidanta to dai za samu matsala. Miji shi kadai an bar shi da tarbiya, shi kadai an bar shi da yaje nemo ya kawo, ga yanayin rayuwa yanda ya canza. Idan har ta ga cewa tana neman wani abu a gurin miji, da kila yana mata, yanzu ya zamanto baya samu yayi, ko kuwa wani abu dalili ya sa yanayin tattalin arzikin ya ragu, to ko kuwa dawainiya yayi yawa akan, to ita ba za ta yi la'akari akan cewa yanzu matsalan an samu matsala bane, a'a sai ta ga cewa a'a ko yana hana ta ne, ko yana rage mata samun da yake yi ne, ko yana boye mata, ko kuwa ma baya so ya bata. Daga nan sai ta je ta fara samun kawaye waɗanda za su gurɓata mata tarbiyyar su, sa ta a wani hanya wanda suna gani kamar shine alternative.
To duniya aka ce budurwar wawa, kuma duk da yake masu iya magana sun ce wanda ya nisa baya jin kira, ƙwararru na ganin akwai mafita a wannan lamarin. To wannan mafitar za mu nemi sani mako mai zuwa. Sai ku kasance tare da mu. Yanzu dai a madadin bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad ya kasa da magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai, sai wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin, a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To a gaida alheri. Da wannan kuma kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan sakon.
Sashen Hausa na muryar Amurka na gabatar da shirye-shirye masu ƙayatarwa na haɗin gwiwa da tashoshin rediyo da muke ƙawance da su a ƙasashen Afirka. Ku kasance tare da muryar Amurka kowace ranar Juma'a a shirinmu na ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana, don jin shirin ɗan gari da kuma shirin daga ƙawayenmu na tashoshin Afirka. Muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
To wannan haka yake. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa wannan karan a takeice.
To Sarfilo, a takeice a ranar Laraban nan ne shugaban Amurka Joe Biden yayi kememe da shan alwashin tsayawa takara a zabe da ke tafi, inda yayi fatali da yamma didin da ake na cewa rashin katabus din shi a muharar da aka yi za ta shafi takarar shi, inda ake kirin da ya jaye daga tsayawa takara a zaben 5 ga watan Nuwamba da ke tafi. Biden ya shaida wa ma'aikatan shi ta bakin wani jami'i a yakin neman zaben nashi cewa ba gudu ba ja da baya a tsayawar shi takara, yace shine shugaban jam'iyyar Democrat, dan haka ba wanda zai janye shi gefe. A jiya Laraba, dakarun Isra'ila suka kai hare-hare a yankunan tsakiya da kudancin zirin Gaza, a yayin da dubban Falastinawa ke gararan bar neman sabon wurin da za su tsuguna bayan da Isra'ilin ta fitar da gargaɗin ficewa daga yankunan a kwanan nan. Dakarun na Isra'ila sun ce sun kaikaci mayakan Hamas ne da kai hare-hare ta sama a birnin Rafah da ke kudanci. A wani labarin makamancin wannan, Isra'ila na nazarin akan wasu shawarwari da Hamas ta aiki ma masu shiga tsakani na Qatar a jiya Laraba, inda Isra'ila ta tabbatar da cewa tana nan tana tantance martanin na Hamas gaba da batun yarjejeniyar zaman lafiya da zai hada da sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta. Masu shiga tsakani kan batun sakin na waɗanda aka yi garkuwa da su sun mika martanin na Hamas ga tawagar masu shiga tsakanin, inda Isra'ila ta ce tana nazarin martanin za kuma ta sanar da matsayarta a gare su. Amurka ta shirya tsab domin aika ƙarin makamai ga Ukraine domin tsaron sararin samaniya ƙasar da ya jigata, tare da ƙarin makamai masu linzami da ke cin dogon zango domin agaza wajen takawa dakarun Rasha birki. A ranar Laraba, Pentagon ta bayyana a hukumance wani tsarin tallafin tsaro mai mataki biyu ga Ukraine da aka kiyasta ya kai na sama da dala biliyan 2 da miliyan 300. A watan jiya ne kotunan Rasha suka mika sammacin kama wasu 'yan jarida uku da ke gudun hijira a wajen kasar a wani yunkuri da masu sharhi suka ce an tsara shi ne domin cin mutuncin masu caccakarta da suka tsallake iyakar kasar suka fice. A ranar 17 ga watan Yuni, wata kotu a Moscow ta bayar da umarnin kama Ekaterina da Roman Anin.
To madalla a gaishe ki, masu hawa bakin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai a tare maimacin shirin anjima kaɗan da hantsi. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan amadadin Hawwa Sharif da taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yau Malama Nashwan. Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa assalamu alaikum.